أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatawin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aika da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma cikin adreshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna asabar ne 19 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1443 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai 28 ga watan Agustan shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda kuma a kodayaushe shike samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akamakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yake cikin suratul Naml, yana ba mu labarin Annabi Salih alayhi salam da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika shi zuwa ga Samudawa, da irin fafatawa da ya yi ta yi da mutanensa akan su yi imani da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala wajen bauta, sai dai da bautar dukkan wani abu da suke bauta ba Allah ba, na gumaka su bauta Allah shi kadai. Allah ke gaya mana cewa a cikin wannan gari na Al-Hijr, wanda shine nan ne garin da Allah subhanahu wataala ya aika Annabi Salih ga mutanansa, a cikin wannan gari akwai gungun wata tawaga ta wasu mutane ɗan ta'adda waɗanda babu abin da suka sa a gaba sai barna, babu tunanin gyara a zuciyarsu ko kaɗan, abinda kawai suke so su gani su ga cewa sun yi barna a cikin al'umma, sun cutar da wanda bai ji ba bai gani ba. Allah ke ba mu labarin waɗannan gungun mutane da suka haɗa kai su tara suke ta'addancin su gaba ɗaya. Allah ce wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون وبنجي سبحانه وتعالى يتي a cikin wannan gari wato wannan birni na Al-Hijr na Annabi Salih alayhi salam, birnin Samudawa, akwai tis'atu rahtin, wasu gungun mutane tara, yufsiduna fil ardi wala yuslihun, waɗanda suke barna a cikin ƙasa a bayan ƙasa ba sa gyara. Qalu taqasamu billah, suka ce mun yi rantsuwa da Allah a junanmu, lanubayyitannahu wa ahlihi, za mu aukawa wato Annabi Salihu da shi da iyalansa cikin dare mu kashe shi, sun bale na kulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi, sannan da safe mu keƙasa ƙasa mu ce wa ƴan uwansa ko kuma wanda yake waliyin jininsa, ma shahidna mahlika ahlihi, mu ba mu halicci gurin da aka ma halaka iyalansa ba, wa inna lasadiqun, kuma da gaske abinda muke faɗa gaskiya ne. Allah subhanahu wata'ala ce wa makaru makran wa makarna makran, sun shirya wato makirci, sun kulla makirci na za su kashe Annabi Salihu da shi da iyalansa, mu kuma mun shirya yadda za mu rushe nasu makircin, wahum la yash'urun, alhalin ba su sani ba. Allah subhanahu wata'ala ce fanzur kaifa kana aqibatu makrihim, to ka duba kaga ƙarshen yadda makircinsa ya zama, anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in, shine mun rusa su mun halaka su da su da mutanansu gaba daya. Latifa tilka biyutuhum khawiyatan bima zalamu, ga gidajen su nan fa yau babu kowa a rugurguje, saboda zaluncin da suka yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun, lalle akwai aya a cikin wannan, akwai wa'azi a cikin wannan ga mutanen da suke masu wato waɗanda suke sani. Sannan cewa an jayyana allazina amanu wa kanu yattaqun, muka tserar da waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu kiyaye dokokin Allah. A wannan kissa ta annabi ta waɗannan mutane gungun ƴan daba ƴan ta'adda waɗanda suke hada kai su yi ta'addanci, Allah subhanahu wata'ala yana ba mu ita, kuma a cikinta akwai abin da za mu ɗauka na izina. Na farko dai, a kowane lokaci a ko'ina ne duk yadda mutane suka kai akan iya samu mutane waɗanda za su haɗu domin shirya barna. Wato annabi Salihu alaihi salam ya zo da niyyar gyara, amma ga wasu sun haɗu su kuma da niyyar ta'addanci, kuma da alama waɗannan mutane suna samun ɗaurin gindi a cikin jama'arsu. Wato babu wanda ya tashi tsaye wajen ya hana su ta'addancin da suke yi. Allah ya sifanta su da cewa yufsiduna fil ardi. Wato daman can tun kafin ma zuwan annabi Salih alaihi salam a aiko shi a matsayin manzo, tun kafin wannan lokaci daman can wato mutane ne mabarnata, sun shahara da barna ta'addanci, wato mutane ne masu kisa, masu sata, masu kwace, masu fashi, masu dukkan yin wannan nau'in aiki na ta'addanci. Shi yasa Allah ya ce yufsiduna fil ard, wato barna suke a bayan ƙasa, wala yuslihun, ba su da niyyar gyara ko kaɗan, ba su da niyyar su saurari mai musu nasiha domin su gyara. Da haka lokacin da annabi Salih alaihi salam ya bayyana yake ƙoƙarin gyara a cikin al'ummarsa, gyara ta fuskar aƙida, ta fuskar zamantakewa, halaye, ɗabi'u, to a lokacin sai suka ga bari su yi amfani da wannan damar tasu ta dabanci, na su ga sun auka wa annabi Salihu alaihi salam gidansa, shi da iyalansa duk sun kashe su da daddare. Saboda haka suka je suka yi ta ƙulle-ƙullensu, suka yi ta shirya makircinsu yadda za su yi wannan ta'addanci, wanda za su yi kuma ta'addancin daga baya su ƙeƙasa ƙasa su ce su ba su san an yi ba, ba ma da su ba su da hannu, kuma ba su je gurin ba ma. Shi ne Allah ya ce taqasamu billah, wato suka yi wa junansu mubaya'a, wato suka yi ɗaukar wa junansu alkawari ta yarda ma wani daga baya ba zai ce ya fasa ba, suka yi rantsuwa a junansu da yarjejeniya cewa gobe za su cikin dare za su yi wa annabi Salihu ta'addanci, kuma ba shi kaɗai ba, har da iyalansa, wanda wannan shi ke nuna ɗabi'ar ɗan ta'adda. Shi ɗan ta'adda wato in ya tashi ta'addancinsa, duk wani abu na tausayi fita yake daga zuciyarsa, ba shi da wata manufa illa ɓarna. Ka duba annabi Salihu alaihi salam shi ne mai wa'azin, shi yake cewa a yi kaza daidai, a bar kaza ba daidai ba ne. Amma yanzu da suka tashi shirya ta'addancinsu, ba wai shi kaɗai abin zai shafa ba, har da iyalansa ba. Sai dai suka ce lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi, zamu wato auka masa cikin dare. Lokacin dare lokaci ne da masu laifi suka fi samun sakewa don su yi ta'addancinsu a ciki, saboda da rana ido na ganin ido, wato wani abun ba zai yiwu ba, saboda ana ganin ka idan akwai doka za ta hukunta ka, sannan in wani abun kunya ne za ka ji kunya, to bari ka ɓoye kanka cikin duhun dare. Shi yasa Allah ya umarce mu, ya koyar da mu cewa mu nemi tsarin dare idan yayi duhu, min sharri ghasiqin idha waqab, da sharrin dare lokacin da lullube da duhunsa. Saboda wannan lokacin dukkan wani ashirari, dukkan wani mai niyyar cuta a lokacin yakan samu cikakkiyar dama yayi ta cikin yanci. To shi ne suka ce lanubayyitannahu wa ahlahu, lalle wallahi zamu kai masa wato farmaki, zamu kai masa hari, mu hallaka shi cikin dare, wa ahlahu, hadda iyalansa. Wannan ne yana nuna maka ɗabi'ar ta'addancin su, wato ɗan ta'adda ne na gaske, ba wai shi kaɗai ba, har iyalansa. Sannan daga sada safe kuma sai su yi mursisi, su ce su ai ba su ma je gurin ba, ballantana a tuhume su da cewa su suka yi, duk da cewa sun shahara a gari, su maɓarnata ne, ƴan ta'adda ne. Tun daga shi nan Allah ya sifanta su, wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, ba a taɓa sanin su da hannu cikin wani abin da yake gyara ko maslaha a cikin al'umma ba. To amma za su yi ta'addancin, sannan daga baya su ja gefe su ce su ba su bane. wa inna lasadiqun, kuma magarar da muke faɗa gaskiya ce, saboda haka a yadda da mu ba mu bane. To Allah subhanahu wataala sai yake gaya mana cewa suna ta nasu kulle-kulle da shirye-shirye da ya tsare-tsaren yadda za su fito su yi wa Annabi Salihu ta'addanci shi da iyalansa. Allah kuma ya ce mu ko muna namu shirin yadda za mu rusa nasu makirci. Wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun, suna yin makircinsu suna ta ba wanda ya sani, alhalin mu muna shirye da za mu rusa makircinsu su ba su sani ba, wanda yake nuna cewa Allah subhanahu wataala duk abinda bawa yake yi Allah yana sane da abinda yake yi, kuma sanda Allah ya juyo kansa da nufin zai kama shi to babu wanda ya sai kwace shi. Wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid, kamar haka damkar ubangijinka take lokacin da ya damki wata alƙarya tana azalima, to lalle damkarsa mai tsanani ce, mai raɗaɗi ce mai tsanani ce. To saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun, sai Allah ya ce wa mai karatu fanzur, to ka duba kaifa kana aqibatu makrihim, ka duba ka ga yadda ƙarshen makircin sa ya zama, ƙarshen shirish mugun tanadin su ya ƙare. Anna damarnahum wa qawmahum ajma'in, wato mun halaka su da su da mutanansu gaba daya, wato gaba daya Allah ya halaka su, ya halaka mutanansu, ya halaka wato jama'arsu. A cikin siyakin ayoyin Allah subhanahu wataala bai gaya mana cewa da dukkan mutanen gari aka yi shirin ba. Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahtin, wato mutun tara ne wato suka shirye yadda za su yi ta'addancin, amma a ƙarshe kuma da Allah ya tashi halakawa sai ya ce damarnahum wa qawmahum ajma'i, mun halaka su da su da mutanensu gaba daya. Ubangiji subhanahu wataala baya zalintar wani, inna allaha la yazlimu mithqala dharra, Allah ya ce kwatankwacin kwayar zarra Allah baya zalunci. To amma ta yaya ga wasu tara su suka yi laifi amma kuma aka halaka dukkan mutanen? Allah ya yi haka saboda mutanen, sauran mutane ba su tashi tsaye wajen su ga sun hala wannan zalincin gudana ba. Sun san mutanen da laifi suke yi, sun san 'yan daba ne, 'yan ta'adda ne, amma kuma suna samun goyon baya, suna samun ɗaurin gindi, an zira musu ido, suna yin abinda suka ga dama. To irin wanda in Allah ya tashi kamawa ba zai kama su waɗanda suke zalincin kai tsaye ba, a'a zai haɗa duk wani wanda yake da ikon ya hana bai hana ba. Wannan shi ne haɗarin zalunci da haɗarin ta'addanci idan ya waita cikin al'umma, in ba al'umma gaba ɗaya ta tashi ta yi hoɓɓasa wajen yadda za ta haƙi abin ba. Don Allah ya tashi zai kama da wanda yake yi da ma wanda ba ya yi, amma kuma bai yi wani abu ne ya ga an dakatar da abin ba. Allah in ya tashi duk gaba ɗaya zai haɗa. Shi ya sa a nan Ubangiji subhanahu wataala da ya tashi halaka su sai ya halaka duka da su da mutanensu gaba ɗaya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, Allah ce labi isa ma kanu ya faru, ce ba sa hana junansu mummunan aikin da suka aikata, Allah ce tir da abin da suke aikatawa. Ashe kaga idan har al'umma tana son ta kubuta daga kamun Ubangiji da azabarsa, to ta haɗa kai, ta haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen su ga ta yaƙi zalunci. Kowa da kowa ya ba da gudunmawar da zai iya bayarwa wajen ya ga cewa abin da ake na ɓarna bai ci gaba ba, wajen ga cewa an dakatar da mabarnata ba su ci gaba da barnarsu ba. Mai mulki da mulkin da Allah subhanahu wataala ya bashi, mai karfi da karfin da Allah ya bashi, mai ilimi da ilimin da Allah ya bashi, kowa ya kawo irin gudunmawa da zai iya bayarwa da dukiya da dukiyar da Allah ya bashi wajen ya ga cewa an murƙushe laifuka da ake yi. Amma idan aka zira ido ko ma aka samu wasu suna goyon bayan su ko a fakaice, to dan Allah ya tashi kama wannan mutane gaba ɗaya zai kama su, la'antarsa duka, la'antar sadukan su za ta shafa. Kamar da Allah ya faɗa lo ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu limisa ma kanu yaf'alun. Allah ya ce an tsirewa lo ina allazina kafaru, an tsirewa kafirai waɗanda suka kafirta, min bani isra'ila daga banu isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam, akan harshen annabi dauda da isa dan maryam. Me yasa? Zalika bima asaw, saboda saban Allah da suka yi ta yi, wa kanu ya'tadun kuma suka zanto suna ƙetar iyakokin Allah subhanahu wataala. Allah ce kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, sun kasance ba sa hana mummunan aikin da suka aikata. التي لبئس ما كانوا يفعلون تر da abin da suke aikatawa saboda haka in Allah ya tashi aiko azabarsa irin wannan to za ta shafi dukkan wani wanda ya bada goyen baya a fakaici ko ta karkashin kasa ko kuma yana da ikon yayi wani abin da zai dakatar da barnan amma yayi buris ya kiye to Allah ya tashi duka sai ya yayi ya kama su wanda Allah yake kebancewa ya kubutar da su su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka kiyaye dokokin Allah ba su goye bayan zalunci ba kuma sun yi iya nasu yin wajen su ga cewa sun hana wannan abin shi yasa Allah gaba ya ce wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun muka kubutar da waɗanda suka yi imani kuma suka zanto masu takawa saboda haka kaga waɗannan ayoyi suna nuna mana wato zalunci da ta'addanci abu ne mai hadari kwarai da gaske a cikin al'umma kuma a kowane lokaci akan iya samun waɗanda za su haɗa kai su yi kungiya domin ta'addanci domin zalunci sai dai abinda ake bukata shine al'umma ta tashi tun daga kan gwamnati har zuwa mafi kankantar mutum da yake da wani iko a hannunsa su tashi su ga sun dinkari wannan abun sun ga cewa wani abun ya dakata bai ci gaba ba amma in ba haka ba matukar dai za a ci gaba da taba bayan Allah za a tabo har da waliyan Allah waɗanda suka Allah ya sifanta su da cewa allazina amanu wa kanu yattaqun a ƙarshen ayar wanda sune waliyai sune masoya Allah sune ƴan gatan Allah in har zaluncin zai wato zai kai gare su to babu shakka Allah ba zai kyale abin ya tafi haka ba Allah subhanahu wataala kaga anan ya nuna mana cewa waɗannan ƴan daba ƴan ta'adda daman sun shahara في المدينة تسعة رهط يسلون في الأرض ولا يسلون الله قام راما أكويسو تو أما دا سكا تاي دا الله يسو هلكا سوكو دا سكا دا كالشان سيزو سي سكا ينير تبع النبي صالح دا شيدا متانانسا تو أنا الله سبحانه وتعالى دا تاشي يهلكا سوكو ما يهلكا دو كم ما ودن دا سكي كي ويدا سو ودن دا سكا باسو قدو موا با واند يكو أتسي النبي صالح دا شيدا متانانسا دا سكا إيماني دا شي saboda haka ashe a kowane lokaci akan iya a samu mabarnata a bayan kasa waɗanda za su haɗa kai domin su yi ta yaɗa barna a bayan kasa ba sa san gyara kuma a daidai lokacin akan samu waɗanda za su taimaka musu koda ba kai tsaye ba koda ba a fili ba koda ba directly ba indirectly za su taimaka musu ta hanyar su ba su abinda Bature yake cewa logistic support a basu hanyar da za su ta hanyoyin da za su kabi wajen yin ta'addancin a taimaka musu wajen basu bayanai waɗanda za su taimaka musu wajen yin ta'addancin ko a basu ainihin makamai ko a sayar musu da makamai ko a nuna musu inda za su samu makamai dukkan waɗannan hanyoyin taimako daidai suke da wanda shi ma yake ta'addancin in Allah subhanahu wataala ya tashi gaba ɗaya yake hada su saboda haka abinda yake faruwa a kasar mu nau'i ne na irin abinda Allah subhanahu wataala ke ba mu labarin ya faru a cikin wasu al'ummomi kuma Allah subhanahu wataala baya kyale masu irin wannan akwai lokacin da Allah subhanahu wataala in ya juyo da nashi shirin kansu to babu wanda zai kai labari shi yasa Allah subhanahu wataala yakan yi wa azzalimi talala wato ya bashi dama ya bashi lokaci ya yi ta zalunci har ma a zata cewa kamar ma shi kenan haka zai ci gaba da yin abin sa babu ranar karewa Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari da Bukhari da Muslim suka rawaito inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu lalle Allah yakan yi talala ga azzalimi yakan yi wa azzalimi talala amma duk randa ya kama shi ba zai kubuce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka nan damkar ubangijinka take kamun ubangijinka haka yake idan ya kama wata alqarya take azzalima Allah ya ce lalle kamun sa lalle damkar sa alimun mai radadi ce shadid mai tsanani ne Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki abubuwan da suke faruwa a kasar mu na kashe-kashe da sace-sacen mutane da halaka rayuka da dukiyoyi Allah ka mana sauki ubangiji subhanahu wataala ka nuna mana hanyar da zamu fita daga cikin wannan matsaloli da suka addabe mu suka addabi kowa da kowa amin
to amin su amin malala ya saka da alkhairi to tambayar mu ta farko ai ta zo daga wanda take cewa malam menene cikakken lokacin shayarwa na dan take cewa saboda ya sananta da fasirar aya ta 230 cikin suratul baqara shekara biyu ne cikakkiyar shayarwa amma kuma ta jona ne cewa adadin shayarwa wata 21 ne yana kuma cewa lissafin yana fara ne tun daga daukar ciki wata 9 a cikin ciki sanan shayarwa wata 21 suna suke kama su bada wata 30 shi take su malam yawarware mata
wannan wani kauli ne daga cikin kaulika maganganu na malamai wanda aka samu da Abdullahi dan Abbas ana shingira masa wannan maganar akan fara lissafin shayarwa tun daga ciki saboda fadar Allah wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da cikin sa da shaye shi wata 30 to kaga in yayi wata 9 a ciki kaga wata 21 su suka rage to sune watannin shayarwa wata 21 in yayi wata 8 kaga in yayi wata 8 aka haife shi wato bai cika 9 ba kaga sai ya zama shi watannin shayarwa 22 in yayi wata 7 wato wanda ake cewa bakwanni sai ya zama watannin shayarwarsa 23 to wannan wani kauli ne daga cikin kauli da wasu daga cikin magabata suka faɗa amma dai magana mashhuriya wacce kuma ita ce mafi inganci da aka samu daga sayyidina Ali da wasu da yawa daga cikin malamai da suka zo baya abinda suke faɗa shine wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wanda yana nuna mafi karancin watannin ciki ne ba shayarwa ba ita shayarwa Allah subhanahu wataala ya faɗa wato lokacinta iya lokacinta inda yace wal walidatu yurja'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a wato iyaye mata za su shayar da ƴaƴan su iyaye mata za su shayar da ƴaƴan su hawlain shekaru biyu sai yace kamilain cikakku dan kada wani ya dauka ma shekaru biyu ba ana nufin cikakken lissafi ba a ana nufin cikakku shekaru biyu wato wata 24 so ne cikakku wato shekaru biyu cikakku wata 24 ce liman arada an yutimma ar-rida'a ga wanda yake so ya shayar da ɗansa wato kwanakin shayarwa ko watannin shayarwa gaba daya tana yiwa wani ya shayar da ɗansa wato wata uwa ta shayar da ɗanta ƙasa da haka sai shayar da ɗanta wato wata 12 wata shekara 1 kenan wata shekara 1 da rabi gurgurda yadda ta so amma dai in za ta cika watannin shayarwa to shine ta yi shekara 2 cikakku shine wata 24 wannan shine haulai da kamilai ne ita kuma waccan ayar da ta ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wato da cikin sa da haihuwar sa wa binnan da yaye shi wata 30 to anan in ka fitar da wata shekara biyu shine wata 24 daga cikin wata 30 to kaga abin da ya rigawa shine wata 6 wata 6 nan shine mafi karancin abin da akan yi haihuwar yaro da ce za a yi wa da ce mace za ta yi aure sai ta haihu a gidan mijinta da wata 6 to wannan zai iya tabbata a matsayin ɗansa ce zai iya yiwa ya kasance bata cika watannin abin nan ba in ya ce ɗansa ne amma in za ta haihu ƙasa da haka to wannan zahiri ko yayi da awar ɗansa ne ba ɗansa ne wanda ya haife shi cikin aure ba ta yi kafin a daura auren suka ga juna saboda haka kaga wata 5 wata 4 wata 3 ba zai zama abin da ciki ba saboda haka sai ya kai wata 6 in ya kai wata 6 to zai iya wa a haifi yaro a wannan lokacin wannan ya faru kissar sayyidina Ali da lokacin sayyidina Umar sayyidina Uthman lokacin da wata ta aka same ta da ciki ta haihu kai ka kasa da wata 9 aka je ciki ga wacce ba ta da miji kuma wacce take da miji kuma ta haihu kasa da wata 9 kasa da wata 9 to ana iya zarge ta da zina shi kuma ciki alama ce ta zahiri da take nuna eh lalle an yi zina tunda wacce haka kawai ta yi ciki in ba mahaifiyar Annabi Isa ba alaihi salam ba a san haka ba shi yasa ita kanta mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam sai da Allah ya fito da wani dalili karfa a gaban mutanen ta dan a wanke ta sai yaron yayi magana cewa inni Abdullahi atani alkitab waja'alani nabiyya har zuwa karshen abin da ya faru na maganar Annabi Isa yana jira abin nan amma kaga ai farko da suka ganta ta zo da da ba miji suka ce ya ukhti harun ma kana abuki ra'asawi wa ma kanat ummuki baghiya yake yar uwar Haruna ma kana abokin ra'asoin mutum ma haifinki ba mutum banza bane wa ma kanat ummuki baghiya ma haifiyarki ba mai zaman kanta bace da aka ke kika so da ciki bayan bakashi baki da miji to shine anan ta nuna musu cewa fa asharat ilai alo kaifa nukallibu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullah har zuwa karshen ayoyin ta nuna musu shi tace gashi ta yi alƙawarin ba za ta yi magana ba sai ta nuna da hannunta sai ya zabi magana da wanda yake cikin zanin goyo yake cikin zanin goyensa yana karami yana jaririnsa to shi ne ya yi magana shahid a nan shi ne ɗabi'a ta riga ta gudana wato an riga an yarda a hankali cewa mace da ba ta da miji ba ta zo da ciki ba to in mace ta zo da ciki a irin wannan yanayi to kawai ta same shi ne ta hanyar banza to haka nan wata ta haihu kafin lokacin haihuwar mace wato mace ce bata kai gidan mijinta bata kai abin da za a yi zarginta da wannan to da ta zo da wannan ya yanke hukuncin cewa a je a yi mata hukunci to shine labari ya je ya kai ga sayyidina Ali ya zo ya same shi ya ce ai zai yi ta haihu a wata shida mai hujja ya ce gashi Allah ya ce walwalidatu rizqina auladuhunna walwalidatu rizqina auladuhunna hawlain kamilain kaga wata biyu aka ce bai shekara biyu aka ce su ne lokacin shayarwa can kuma da aka ce hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da cikin sa da yayansa wata 30 ce to kaga in ka ebe wata 24 shine na shayarwa saura nawa ya rage saura wata 20 to shine watan ciki shine aqallul haml wannan shine mafi shahara daga cikin maganar malamai saboda ba za a ce mace ba za ta shayar da danta ba wata shekara biyu ba sai dai ta shayar da shi kasa da haka wannan magana ce amma akwai ta amma kuma tana da rauni
da sune ki ce mallan shine ya tura kudi ta banki sai kudin da ya tura ba su tafi ba sai ya je korafi bankin suka da masa da kudaden to amma wurin dawowar sai suka da masa da ninkin abin da shi ya tura to sai aka yace bankin ya manta tsawon shekaru sai wata matsala ta same shi yaje ya karbi bashi a wannan bankin bashin kuma mai ruwa amma kuma ruwan yana daidai da kudin da su bankin suka kara masa a can baya da niyyar sa ba zai biya kudin ruwan ba amma zai hada ya biya su wancan kudin da suka tura masa shine yake cewa mallan menene hukuncin wannan abin da ya aikata
wato dai abin da ya aikata shine zai biya kudin ruwa da yaci da kudin banki da ya rike musu kaga laifi biyu kenan can da ya rike musu kudin su yana matsayin mai laifi yayi amfani da kudin su ba tare da izinin su ba kuma yayi mursisi yanzu kuma yaje ya karbo bashi da riba wanda shi kuma wani laifi ne sabo yake so kuma ya warware wancan laifin da laifi na biyu ya zai laifi ya warware laifi baya warware laifi ka kuma jefa kanka cikin wani laifi ne saboda ka Allah subhanahu wataala zai tambaye ka duka biyin ne babu maganar wai ka biya su kai ba da niyyar riba ka karba ba kai ka karba ne da niyyar ka bayar musu da kudin su waye ka je kun yi mu'amala da su ta bashin da za a ƙara abu ka ce ba da niyyar riba kai ba saboda ka ba a warware laifi da laifi in ka yi laifi bari za ka tuba ta hanyar da ake tubar wa irin wannan laifi ka bayar da abin da ka karba ba bisa haƙƙi ba sannan kuma ka nemi Allah ya gafarta maka abin da kai masa na laifi wannan shine hanyar tuba amma ba hanyar ka je kuma kai wani abu na saban Allah ba kuma ka ce ta hanyar saban Allah ne zaka warware wancan na farko wannan ba zai yiwu ba na'am
to sai wannan take chamalar ta kasance idan tana sallah idan ta yi sujjada yaron ta yakan dane a bayan ta har sai ta dago sannan ya sauka to take chamalar hakan da yake mata babu matsala ga sallar ta
babu komai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana sallah Hassan da Hussein suka hawo bayan sa ga ya dade sai sun sauka sannan ya samu ya dago so babu komai wannan ba zai cutar da sallar mutum ba
to masu kallamu kuna tare da shirin Fatiha Rahmani daga nan gidan talabijin Rahma kuma muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda a koda yaushe ke amsa waɗannan tambayoyi da kuke aikowa kuma dai za ku yi aiko mana da naku sakonnin tambayoyin kan labaran da suka shafi addini da kuma rayuwa za mu ɗora a cikin shirin namu nan gaba kaɗan ku dakace mu tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na fatuwin rahma, inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kamar da hanyoyin aiko da sakonnin suke bayyana kan akwatinan talabijin ɗinku. Tumalin tambayar mu ta gaba ta zo daga Mudassar Adam Indabawa, wanda yake cewa yana so ya san ingancin hadisin da ke cewa lallai ya cika makaryaci wanda duk abin da ya ji sai ya faɗa wa mutane.
Hadisi dai wanda Imam Muslim ya fitar da shi a cikin muqaddimar littafin sa sahih, wato ba cikin littafin sahih Muslim ba, muqaddimar ta sha bamban da littafin. Littafin yana da sharadi da ya sharɗanta na cewa sai hadisi ya gama cika sharuɗin inganci sannan ya fidda shi a cikin littafin. Amma ita muqaddimar akan samu sahihi, akan samu kuma wanda ba sahihi ba. Ya fitar da shi a nan hakim ya fitar da hadisin, da wasu daga cikin marwaita hadisi sun fitar da hadisin. Hadisin Abu Huraira, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami, wato ya ishi mutum laifi ya faɗi a dukkan labarin da ya ji ya bada shi ya faɗe shi. Wannan riwayar Imam Muslim ya kawo ta ta hanya guda biyu. Akwai hanyar da ta zo mausul, wato da ambaton Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Asim Hafs ibn Asim shi kuma daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai riwayar da wannan riwaya kaga mausula ce, cikakken isnadi ne, an faɗi sahabi, an faɗi wato an faɗi wanda ya ji daga sahabi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To sannan kuma ya kawo ta wata ruwaya, wato ruwaya da ya fara kawo ita ce ruwaya ta Ibn Mahdi da kuma Mu'az Ibn Mu'az al-Ambari. Su ruwaita hadisin daga Shu'ba, shi kuma ya ruwaita shi daga Abdurrahman Ibn Khubayb, shi kuma daga Hafs Ibn Asim daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kaga wannan ruwaya ce mursala, wato babu ambaton Abu Huraira a ciki. Sannan sai ruwaice shi ta hanyar Ali ibn Hafs, shi kuma ya ruwaice shi tare da ambaton Abu Huraira. Ya ruwaice shi daga Shu'ba, daga Khubayb ibn Abdurrahman, daga Hafs ibn Asim, daga Abu Huraira radiyallahu anhu. To wannan ruwaya ta biyu mai ambaton Abu Huraira ruwaya ce marjuha, wato wacce take wacce ba ita ce ta rinjayi ba. Ruwayar da tafi inganci ita ce ruwayar Mu'az ibn Mu'az al-Ambari da kuma Abdurrahman ibn Mahdi. Duk sun hadu akan hadisi ne, cewa hadisi ne mursal, sun yi irsalin hadisin. Shi kadai ya ruwaito shi, ya kuma kadaita da ambaton Abu Huraira a cikin isnadin, wanda shine malami suke kira ash-shuzuz, wato shine hadisi shadh. Saboda haka hadisi ne mursal, wannan shine abinda shi kansa Imam Muslim ya nuna, tunda sai da ya fara kawo hanyar mursala sannan kuma ya kawo hanyar mausula, kuma shi ne abinda Dayyarqutni a cikin ilal ya tabbatar. So hadisi ne wanda yake mursal, wato hadisi ne mai rauni.
To sai shi kuma ne yake cewa yana son karin bayani game da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya masa ƙarya to ya tana doron zaman sa a wuta. To shi ne yake tambaya mallam, akwai damar tuba ga wanda ya aikata hakan daga baya?
Babu wani laifi da mutum zai yi wa Allah ya karɓa tubansa. Wani la ghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, Allah ya ce lalle ni mai gafara ne ga dukkan wanda ya tuba, ya yi aiki na ƙware kuma ya shiryu. Saka duk wanda zai yi tuba ya dawo ya kyautata aikinsa ya shiryu ya koma ga Allah yana karɓa tubansa. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah ce ka ce wa bayina wadanda suka zarce, wato suka zurme wajen saban Allah, la taqnatu min rahmatillah, kada ku fitar da tsammanin samun rahmar Allah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an, lalle Allah yana gafarta dukkanin laifuka. Innahu huwal ghafurur rahim, lalle shi Allah mai yawan gafara ne mai jin kai. Saboda ka Ubangiji ya alkawarin dukkan abin da za mu yi mu tuba zuwa gare shi, Allah zai karɓi tubanmu. Matukar dai za mu yi tuba na gaskiya, tuba daga zuciya, za mu daina abin da muke yi na laifi, za mu gyara ayyukanmu, mu dawo mu shiryu, Allah zai karɓi tubanmu. Saboda haka babu laifin da ya kai kafirci, babu laifin da ya kai kafirci da haɗa Allah subhanahu wata'ala da wani, ko ce ma wani Allah, ko ce ma Allah uku ne. Amma ko su Allah ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna, ba za su tuba bane yanzu su nemi gafarar Allah, ma'ana da za su tuba su nemi gafarar Allah, da Allah zai karɓi da tuban su. Saboda haka in mutum ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, in mutum ya yi wa Annabi ƙarya daga baya ya tuba ya gyara ya yi nadama, shikenan wannan Allah zai karɓi tuban sa. Sai dai kawai abinda malaman hadisi suke cewa, idan aka samu mutum ya taɓa yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, to ya ko ya tuba wannan tsakanin shi ne da Allah, su malaman hadisi ba su karɓi hadisinsa ba. Ko da ya tuba ba za su ce ba za a karɓi tubarsa ba, amma su ba za su ƙara karɓar wani hadisin da ya biyo ta hannunsa ba. Gurin kai ya zama tuban buzuru ne, ya nuna musu ya tuba su saki jiki da shi kuma ya zo da ƙarya. To shi yasa in dai ya yi ƙarya ya tabbata ya yi ƙarya sau ɗaya, sau ɗaya aka same shi da ƙarya sau ɗaya, to shi kenan duka hadisan da ya rawaito sun zube. Ba za a ƙara yarda da hadisansa ba, da waɗanda ya ruwaya daga farko ba a sani ba, da wanda zai yi nan gaba ba za a karɓa ba. Saboda haka duk abin da zai rawaito sai idan an same shi ta wata hanyar ba hannunsa ba, to daga nan ne za a karɓa. To saboda haka su suna cewa min uqubatul kazib raddu sidqihi, yana daga uqubar maƙaryaci a mayar masa da gaskiyarsa. Ko ya yi gaskiyar ma a ce ba a so, saboda ba ta hannunsa kaɗai gaskiyar za ta fito ba, za a same ta ta hannun wasu masu gaskiya da yawa waɗanda ba a da taba ba a kansu. Saboda haka su ba wai sun toshe masa ko sun rufe masa ƙofar tuba tsakaninsa da Allah ba ne, zai iya tuba, amma kuma su mu'amalar karɓar hadisi daga wajensa ta ƙare, ba za su ƙare yi da shi ba.
To sai shi kuma ne ke cewa malam menene sahihancin cewar mutum zai iya ɗaukar niyyar azumin nafila ko da yaushe matuƙar bai ci komai ba?
Wannan sahihi ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka, yakan shiga gidan matansa ya tambaye su da safe, shin kuna da abinci? In suka ce akwai abinci sai ya ci, in suka ce babu sai ya ce to fa inni sa'im, to na yi niyyar azumi, wato na yanzu na zama mai azumi. Saboda haka shi azumin nafila, azumin nafila ana iya kulla niyyarsa ko da safe ne, ba wai lalle sai a kulla niyyarsa cikin dare ba kafin huduwa alfijir. Wannan sai farilla shine ake kulla niyyarsa da daddare. Shi kan farilla idan baka kulla niyyarsa ba da daddare, to ba za ta kullu ba da rana. Amma shi azumin nafila, in dai baka ci abinci ba, baka ci komai ba, baka yi wani abin da zai warware azuminka ba, to kana iya ɗaukar niyyarsa ko da cikin wato da safe ne.
Wannan kuma yake cewa malam, hukuncin wanda ya karya azumi da gangan, shin akwai ramuwa da kuma kafara?
To mafi yawan malamai suka ce akwai ramuwa, mafi yawan malamai, jumhurin malamai ahlul ilmi suka ce zai rama wannan azumin da ya karya, kuma ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya nemi yafiyarsa akan abin da ya yi na saba ma umarninsa. Domin dukkan wanda zai ci abinci da rana, ranar Allah ya ci abinci, alhalin azumi ne ake yi, ba yi da kuma uzurin da zai sa shi cin abinci. Wato ƙin azumi a lokacin da azumi yake farilla, to wannan ba ƙaramin laifi yake wa Allah ba. Hadisi ya tabbata, hadisin Abu Umama da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, akai wasu mala'iku suka tafi da shi, cikin abin da aka nuna masa, an nuna masa wasu mutane da aka kama ƙafafuwansu daga digansu aka rataye su, wato irin sama ƙasa ƙasa sama, aka rataye su da digadigansu, sannan kuma aka kikkita musu kumatunsu, jini yana ta zuba. Annabi ya ce man ha'ula, waɗannan kuma su waye? Aka ce su ne waɗannan da suke cin abinci kafin azumi, kafin lokacin cin abinci yayi. Waɗannan su ne alladhina yuftiruna qabla tahillati siyamihim, masu karya azuminsu kafin lokacin azumi yayi. To kaga ashe barin wato azumi a lokacin da yake farilla, ko mutum yayi sakaci ya rika cin abinci kafin rana ta fadi, to babu shakka wannan yana aikata babban laifin da Ubangiji subhanahu wataala zai masa azaba irin wannan a ranar gobe kiyama, wanda aka nuna wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wato a sagale shi ta kafafuwansa, sannan kuma a kikkita masa kumatun suna zubar da jini, sannan ya ta shan azaba a haka. Saboda haka ashe kaga karya azumi da gangan kabira ce, minal kaba'iri, manya babban laifi ne. Malamai da dama abinda suke cewa zai rama wannan ranar da ya karya, kamar yadda suke faɗa a wajen sallah, in ya bar sallah da gangan zai rama wannan ranar da ya bari, wannan shi ne ra'ayin jumhurin malamai da cewa wurin Imam Malik zai ma yi kafara dai da ganganye zai ma yi kafara wato azumin abinan azumin kwanaki 60 abinan afuwan wata biyu a jere ko kuma ya ciyar da miskini ko ya yanta baiwa ko ya ciyar da miskini to wannan ra'ayi ne da malikiya suke da shi sabanin wasu daga cikin da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa kafara ita ta zo ne a wanda ya karya azuminsa ta hanyar saduwa da mace da rana ta hanyar saduwa anan ne aka yi maganar kafara suka ce abinda bai zo a kafara inda ba ya ammatanta ba za a yi kiyasi ba wato ba za a yi kiyasi ba a ce an dora mutum kafara ba ta tabbata ta hanyar kiyasi tunda ukuba ce ukuba kuma ba zai yi kai ta hanyar kiyasi ba sai dai nasi kayyadaje to kuma daga cikin malamai akwai da su kuma suke ganin koda ya rama din ba za a karba ba wato ramuwar ma ba za ta yi ba sai dai istighfari da tuba zuwa ga Allah da yawa ta nafin filu na azumi domin wala Allah wannan ya cike gurbin sa ya cike gurbin da ya samar ranar gobe kiyama saboda ra'ayi guda uku ne na malamai akwai da suke cewa zai rama wannan ranar tare da tuba da istighfari wanda su ne mafi yawancin malamai akwai kuma wanda suke ganin zai rama kuma zai kafara har ila yau akwai kuma wanda suke ganin ramuwa ba za ta yi ba domin ita kanta ramuwar alfarma ce saboda ka sai dai ta istighfari ta neman tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala
na'am to sai shi kuma ne gicce malam shi mai aikin zanen gine-gine ne wato architecture kenan yake cewa matsayin sa na musulmi yana halatta ya karbi zanen filin wasa ko hotel ko cinema da kuma coci
to wasa ba laifi bane an yi wasa dai ba ka san cewa abin wasan da za a yi ba mara kyau ne wanda ya saba wa Allah amma shi wasa na motsa jiki musamman wasa na motsa jiki wannan ba laifi bane dan ka zana inda za a motsa jiki sai dai in ka san cewa waɗannan masu kawo maka zanen irin nau'in motsa jikin da suke yi ba mai kyau bane ce za su hada maza da mata ko mata ne tsirara suke haduwa su yi wani abu ne da ka san cewa saban Allah ne to anan sai ka guji taimaka musu cikin ci gaba da wannan badala din amma asalin shi zanen wurin wasa ba laifi bane haka ne shi ba hotel asalin sa ba wani laifi bane a ciki dan mutum yayi dakunan kwana wasu baki sun zo sun nema a ba su kwana wannan ba laifi bane tun zamanin da ma akwai wannan sakafa ce da ta shigo ta hanyar Farisawa ta shigo daular Larabawa kasashen Larabawa suke suna kiran su khanat wato guraren da baki suke sauka su biya masu gurin su kwana a ciki ko kwanakin da za su yi kafin su tafi wannan duk ba laifi bane a musulunci daidai yake da kai motar haya kana dauka wanda ba shi da shi ka kai shi inda yake bukata ko kai motar daukan dakon kaya kana dauka masa kaya ka kai masa inda yake so kamar yadda wanda yake ba laifi haka nan shi wanda yake ba laifi sai dai idan ka ga san cewa bisa ga al'ada waɗanda suke yin wannan abin sukan yi shi ba bisa shari'a ba wato sukan saba wa shari'a ko dai a zo a sa giya a gurin ana sallar giya ana sayar giya ko ku a rika bawa wasu masu badala suna zuwa suna yin fasikanci a ciki ka san da wannan to ba za ka taimaka musu ba akan wannan aikin kamar maginin da ya san ya gina gida yan fashi ne zai gina gida inda za su rika kawo kayan sata ko ko yan kidnappers ne zai yi wa inda za su rika boye mutane kaga asalin aikin gini ba haramun bane amma in ka san wanda za ka yi wa laifi zai yi da wannan abin da zaka yi masa to kakkai masa domin taimaka masa ne akan ya ci gaba da laifin da yake saboda ka shi ma asalin sa ba laifi bane dan kai gina gurin wasa ko ka gina hotel ko ka zana hotel ko ka zana gurin wasa asali ba laifi bane sai dai yayin da kasancewa wanda zaka yi wa din bisa dabi'a ko sanayyar da kai masa ko yanayin sa ma da ka gani wanda zai yi amfani da abin da wajen saban Allah to wannan baya halatta ka taimaka masa akan wannan amma abin da ya shafi coci a addinin musulunci guri ne da ake saban Allah a gurin musulmi duk gurin da za a ce Allah uba ko a ce Allah yana da da ko Allah uku ne wannan ba karamin laifi bane da Allah subhanahu wataala ya ce sama da ƙasa kusan su tsatsage saboda ana cewa Allah yana da da tagadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'ulir rahmani walada sauna ka kira cewa Allah yana da ɗa, Ubangiji ya ce ƙirar sama ta tsatsage a kan wannan magana, ƙasata kekece duwatsu su rugurugu, saboda mai an da aulin rahmani walada, saboda sun ce Allah yana da ɗa, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, bai kuma dace a ce Allah mai rahama yana da ɗa ba. Saboda haka kaga a ce ka zo da kai a matsayinka na musulmi da ka yadda da wannan maganar, ka zo kuma a ce za ka zana ma waɗanda za su yi gurin da za su riƙa faɗar haka, babu shakka wannan laifi ne. Saboda haka akwai bambanci tsakanin abin da daman saɓon ake a ciki shi da kuma abin da ana yi wa a zama saɓo, kila kuma ya zama ba saɓon ake yi ba. To kaga in ya zanto guri ne da ake amfani da shi yadda ya dace, to babu laifi idan ka taimaka akan haka. Amma in har kana da masaniya ta hanyar sanin mutanen da za su suka kawo maka aikin, ko kuma a daman can suna da wani irinsa kuma ka san yaya suke, to wannan bai kamata a ce kana da hannu cikin asasa wannan barna ba.
To sai wanda yake cewa malam mutum ne yana da gidaje yana kuma karɓar kuɗin haya duk shekara, kuma kimar kuɗin da yake karɓa din ya kai nisabin zakka, shin ya zakkarsa za ta kasance?
Su gidajen haya ba a fitar musu su a karan kansu a matsayin su na gidaje, ba a yin lissafi da su a cikin kalarori a fidda musu zakka. Ce kana da gidaje in kai lissafin gidajen ka za su kai miliyan kaza, ba za ka yi musu zakka, a'a dai haya kake da su ko kana zaune a ciki ko ƴaƴanka ko wasu da ka sa ba a karɓo abin nan ba kadara ba. Amma abin da za ka karɓa ɗin, in ka karɓe shi yau ya karɓi miliyan, misali mu ce miliyan 2 kuɗin gidajensa, to ba daga karɓa ba ne zakkar ta haukan kuɗin. Sai idan wannan kuɗi sun ci gaba da tsayawa a nisabinsu ba su yi ƙasa da nisabi har shekara ta zagaye musu, misali a ce ya karɓe su a cikin watan Septemba, a cikin watan Septemba ya karɓe su a Septemba, to ba za ka fitar musu zakka ba a cikin wannan watan, sai wani Septemban ya zagayo kuma kuɗin suna nan ba su yi ƙasa da nisabi ba, suna nan ko watakila sun ƙara yawaita ma watakila ka yi wani kasuwanci da su sun ƙara yawa, to wannan sai ka yi musu zakka. Saboda haka ba daga karɓa ake fidda zakkarsu ba sai sun shekara a hannun mutum, ba su sauko ƙasa da nisabi ba.
Shi kuma ne yake cewa malam mahaifiyarsa ita take ciyar da kanta, shi kuma manomi ne, shin ya halatta ya bata zakka?
Asali wanda ba za ka ba shi zakka ba shine wanda ciyar da shi yake ƙarƙashinka, wato ya zama wajibi ka ciyar da shi, wanda ya zama tilas ka ciyar da shi. Misali mahaifanka ne ba su da abin da za su ci, kai kake ciyar da su, wajibi ne ka ciyar da su, tunda kai kana da abin da za ka ciyar da iyalanka kuma ka ciyar da iyayenka, to wajibi ne a ranka ciyar da iyayenka. To kaga wanda ba za ka ɗauki zakka ka ba su ba, saboda in ka ba su kamar ka ba wa kanka ne, daman aikin ciyar da su ɗin a kanka yake, wajibi ne, sai kuma ka ɗau zakkar ka ba su, suka je suna ci kamar kai kanka ka dawo da zakkar. Amma idan ya zanto iyayenka suna ciyar da kansu ne, ba kai kake ciyar da su ba, wato mahaifinka ko mahaifiyarka suna da abin da suke yi suna ciyar da kansu, ko kuma akwai wani cikin ƴaƴansu wanda suke ciyar da su, ko kai ba kai ne mai ciyar da su ba, to kana iya ba su zakka, ba laifi dan ka ba mahaifinka wanda yake rike da kansa, ba kai kake rike da shi ba, shi yake ciyar da kansa, to da wani ka ba su zakka ba laifi. Ko kuma kana da iyayen da ba su da shi, fuqara'u ne ba su da shi, kai kuma abin da kake da shi na ciyar da iyalanka, tunda a ka'idar ciyarwa matarka tana gaba da iyayenka wajen ciyarwa, saboda haka ba za ka hana matarka ba ka ba iyayenka, sai dai in ita ce ta ce ba komai ba su, mu ba ci soyayya shikenan sai ka ba su, amma ba haka ba ita ce aula. To in kana da kuɗin da za ka iya yin zakka, ba za ka iya ciyar da iyalanka ba ka ciyar da iyayenka, to amma kuma kana da kuɗin da ya kai zakka za ka iya fidda zakka a ciki, to sai ka ba su zakka. A nan babu komai, saboda ciyarwarsu ba ta hukan ka ba, don ba ka da abin da za ka iya musu na ciyarwar.
To sai wannan take cewa malam tana bin mijinta bashi, duk lokacin da ta tambaye shi sai ya ce ai babu bashi a tsakaninsu, shin ya abin yake a shari'a?
Kamar ya ba bashi, ta ce tana bin shi bashi ko ya ce ba bashi, tunda ba kuɗinsa ba ne, kuɗinta ne, kuɗinta ya zai zama ta ya ci kuɗinta kuma ya ce ba bashi, saboda haka wayo yake mata ba san ya biya ta amma akwai bashi mana ko tsakanin da da uba akwai bashi ba zai tsakanin mata da miji saboda in ya ci kudin ta ce mata ba bashi to cutar ta zai yi yana so ya cinye kudin ta ne
to mallan Allah ya saka alkare masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta hanyoyin da ake aikowa wato hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma tukan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to amadadin shehin malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda a koda yaushe ke samun dama don amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.